Sunana Yusuf Sallau Tumbi, lauyane mai zaman kansa ana Abuja. Constitution na Najeriya, sashi na 308 yayi bayani mutum hudu doka ta ba su digan kariya, shi shugaban alkali bai cikin su. Ana maganar shugaban kasa da mataimakin shugaban kasa, governor da kuma mataimakin governor. Bayan wayannan mutane guda hudu, babu wani mutum a nan Najeriya duk matsayinsa wanda ba za a iya kai shugaban kotu ya zauna yayi bayani ba. To sai dai a gurin duk wani lauya a wannan kasa, abun gigicewa ne a ce yau an waye gari, za a kai babban alkali na kotun koli na kasa gaba daya, kotu ya zauna yayi bayani dangane ga wani zargi da ake masa, wanda wasu suna ganin kaman juyin mulki ne ake so amma bangaren shari'a a Najeriya.
Yanzu gashi nan dai bai je kotun ba, an dage zaman kotun zuwa wani lokaci. Idan wannan lokacin ya sake, in bai je yaki zuwa a karo na biyu, mai kotun za ta yi?
Abin da ya kamata ka fara tambaya shine me ya hana shi zuwa kotu. To shi hujjan da ya bayar na rashin zuwa shine kamar yadda muka sani a cikin tsarin.
Yanzu tun da barista kai ba lawayansa bane da kake magana a madadinsa, ina tambayar aka sake komawa kotu bai je ba, menene kotun za ta dauki mataki akai?
Idan aka buƙaci mutum ya zo gaban kotu, dole sai an cika wasu sharuɗa. Idan kuma ba a cika wannan sharuɗan ba, zai iya bijirewa ya ki zuwa. Har aka cika wannan sharuɗan kuma ya kasance bai zo ba, kotu ta bada sammaci na kamu don a kamo shi a kawo shi gaban kotu, shi ake kira warrant of arrest.
Ana tsammanin musamman shi wanda shi ne ma shugaban shari'a gaba ɗaya, a tsarin mulki shin akwai wata doka da zai iya dogara da ita da za ta kare shi ga zuwa kotu?
Akwai doka, sashi na 123 na dokan da ake kira ACJA, Administration of Criminal Justice 2015. Duk mutumin da ake zargi sai an bashi sammaci, personal sammaci, bi ma'ana sai an bashi shi da kansa, an kai masa hannu da hannu an bashi, ba a je a manna kofin gidan shi ko a ba wani yaron gidan shi ba. Shi ma yana ɗaya daga cikin dalilai da ya kawo nakin rashin zuwa gaban kotu, cewa ai ba a bashi hannu da hannu ba.
Wannan ya nuna zai iya laɓewa ko ya buye kenan har lokacin ya ba a samu an ganshi ko abu da duniya ba shi takardar ba.
Yan Najeriya sun saba irin wannan halayen, hakan zai iya faruwa da shi. Tunanin da muke shine a matsayinsa na babba, ba za a kai ga wannan matsayin ba, don a samu mafita.
Amma me ya faru? Na yi kungiyar kuta lauyoyi ba ta ji daɗin yadda aka ɗauki wannan matakin ba. Babban lauya Femi Falana ya ma yi kira ga gwamnatin tarayya da ta janye ƙarar cewa za a je a samu matsala ne kawai a shari'a in an je kotun nan.
A gun duk wani lauya da ke Najeriya, babban abu ne wanda kowa yake ganin kaman manakisa ne ga bangaren shari'a a Najeriya. A ce mutum na farko bangare na shari'a an kawo shi kuma ya shiga cikin akwatin tambaya, to wannan babban abun kunya ne a gurin duk wani lauya a Najeriya. Don haka kaga cewa kowane lauya zai tashi ya kare wannan abun.
Kuma ba a imma abun kunya ne kuma ba abun kunya, aikin lauyoyi ne kare doka da doka suka dogara. Kuma dokar nan ta nuna ta akwai hurumin a kai shi kotu. Za a yi mamakin waɗanda suke aikin doka kuma suna mamakin wannan al'amari.
To abin da ke faruwa shine baka daukan hujjar mutum daya ka yanke hukunci da shi.